أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana kusan karfe 8:17 na daren yau asabar hijira na da shekara 1426 daren juma'a jiya ne daren juma'a wanda ya daidai da 20 kenan ga watan bature ko 22 ga watan bature wato watan April hijira shekara bature tana 2005 a yanzu muna zaune a babban masallacin juma'a na ainihin garin nan na Bajabure tare da manya-manyan sarakunan mu da shugabanni da manyan malamai da sauran dattabai baki daya kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar to babu shakka ni din yanzu na zama babako ba ni ma ina daga cikin waɗanda za su marabci waɗannan manya-manyan baki da suka halarce mu a wannan wuri muna masu addu'a Allah ya albarkace mu Allah ya saukar da rahma a cikin mu kamar yadda yazo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa al'umma basu taba haduwa a cikin wani daki daga cikin dakunan Allah suna ambaton Allah suna darasi suna karatu ba sai mala'iku sun zo sun kewaye su sannan sai rahama ta sauka a cikin su sannan sai Allah ya ambace su cikin mutanen da ke dama da shi muna roƙon Allah Ya Allah wannan taro namu Allah ka albarkace shi
Amin
Allah ka kewaye mu da mala'ikun rahama Allah ka zubo rahama a tsakanin mu Allah ka ambace mu kuma ka rubuta mu a cikin mutanen da za ka yi wa gafara ranar alkiyama Wannan shine wa'azi na biyu daga cikin ainihin wa'azozin da zamu gabatar a wannan masallaci Sai dai wannan wa'azin a yau ya dan sha bamban da wancan domin wannan na fitar mana da wani darasi magana akai wannan darasi na musamman wata matsala ce wadda dukkanin musulmi yayi imani da ita kuma dukkan musulmi yana zaman saurare ne wannan al'amarin shine tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne kafin alkiyama ta faru wasu abubuwa za su afku waɗanda su za su alamta su za su nuna alamar tashin alkiyama ya kusa bayan na yi shimfiɗa akan tashin alkiyama insha Allahu ta'ala zan fi ba da ƙarfi akan alamomin da za su afku kafin alkiyama ta faru domin wanda zai shirya ya shirya kamar yadda yake cikin hikimar Allah kafin ruwan sama ya sauka sai wasu alamomi sun faru hadari ya taso iska ta buga tsawa ta yi ƙara domin wanda ya shanya ya kwashe shanyen shi wanda yake da wani abu a waje ya ɗauke to haka cikin rahama Allah alkiyama za ta zo bagatatan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce ma'anar bagatatan shine ba a sa mata rana ba ba a faɗi sa'ad da za ta zo ba amma cikin rahama da Allah madaukakin sarki ya turo mana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine manzon Allah ya ce za a yi tashin alkiyama ne ranar juma'a iyakacin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kenan ya ce ranar juma'a za a yi dan haka ya ce bai ranar juma'a dukkanin dabbobi ba za su yi walwala ba har sai sun ga rana ta bullo daga alqibla daga gabas to sannan sai su tabbatar to ba yau bane sannan sai su ci gaba da walwala jama'ar musulmi tashin alkiyama abu ne wanda musulmi ba zai zama musulmi ba har sai ya yarda alkiyama gaskiya za ta faru shi yasa duk inda zaka gani cikin hadisi sai ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda yarda da Allah da ranar lahira sai yayi kaza yayi kaza yayi kaza ma'ana duk mutumin da zai ce maka ya yarda da Allah amma bai yarda da ranar lahira ba har yanzu wannan ba musulmi bane har yanzu wannan bai yi imani ba tashin alkiyama matsala ce wadda ta buwayi kowa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babu tambayar da jama'a suke yawaita yi kamar wannan. Mutum zai nado kayan shi gari da gari yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana wa'azi, shi abin da yake so kawai ayi mishi bayani mata sa'a yaushe za a yi tashin alkiyama. Shine Allah yake cewa yas'alunaka 'ani sa'ati ayyana mursaha, suna tambaye ka tashin alkiyama yaushe ne abkuwarta. Qul ilmuha inda rabbi, kace Allah madaukakin sarki shi kadai ya kadaitu da sanin sadda za a yi tashin alkiyama, ba wanda ya san sadda za a yi tashin alkiyama. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha, suna matsawa suna tambayar ka kamar ka sani ka ki fada musu. Jama'a mun gane wannan da kyau, wannan matsala ta fitini mutane. Mutane kowa ya matsa yana son ya san yaushe za a yi tashin alkiyama. Wata ran annabi na cikin wa'azi wani mutum ya tsaye da shi yace ya rasulullahi mata sa'a yaushe duniya za ta tashi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da wa'azin shi, sai da ya ida wa'azi sai yace aina sa'ilu 'ani sa'a, ina mai tambayar sadda za a yi tashin alkiyama. Mutumin ya ce ha ana za gani nan ya manzon Allah, kamar mutumin yana sa rai za a ce to ranar kaza ga watan kaza karfe kaza da. Sai manzon Allah ya ce wa ma a'adatta li sa'a, da kake tambayar yaushe za a yi tashin kiyama, wani tattali kai da Allah. An kaji mutum yana tambayar akramakallahu bana nisabun zakka nawa ne, ga alama yana da tararrun kuɗi, haka ne ko kuwa? Yo wanda bai da aje ba bai ba kowa ajiya ba zai ce nawa ne nisabin zakka? In ga mutum yana cewa wai yaushe alhazai za su fara tashi, ga alama yana da alƙawarin kujera da aka yi mai ko yana da kuɗin hajji. Yo in ga mutum yana yaushe kiyama za ta tashi, akwai wani shiri da ya mata ne. Sai annabi ya ce to wani shiri kai? Ya ce wallahi ina ƙaunar Allah ina ƙaunar manzon Allah, shi ne shirin da na yi. Manzon Allah ya ce haƙiƙa ka shirya, ma'ana duk wanda yake ƙaunar Allah yake ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana ko yanzu ai tashin alkiyama shi yana da abin cewa a filin kiyama. Yo duk alkiyamar baki ɗaya wa za a je saurare ba Allah ba? To kuma duk dandalin alkiyama baki ɗaya wala Musa wala Ibrahim wala Isa duk annabawan Allah baki ɗaya da waliyai da salihai da mu mabiya, albarkacin wa za mu ci a dandalin alkiyama? Albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau aka je dandalin kiyama kana kaunar Allah, kana kaunar manzon Allah, ya kai ta gyaru, haka ne ko ba haka ba? To saboda haka duk mutumin da yake tunanin wani shiri ake, wani guzuri ake wa kiyama, ba wani dogon guzuri bane, ka kaunaci Allah a zuciyarka fiye da kowa, ka kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kaunar Allah. Ko yanzu aka yi tashin alkiyama ba za ka kunyata ba, saboda nassin hadisi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamati, eh mutum yana tare da waɗanda yake so ranar alkiyama. To wannan ranar alkiyama jama'a, dan adam bai taba haduwa da masifa da bala'i da tashin hankali irin wannan ranar ba. Waɗannan sunaye da kaji na faɗa da Hausa Allah ya kiraye alkiyama da su a cikin alqur'ani. Allah madaukakin sarki yace fa iza ja'ati saqa, wani wuri yace fa iza ja'ati tammatul kubra as-saqa masifa, haka Allah ya kira kiyama, yace idan masifa ta faru. Yace fa iza ja'ati tammatul kubra, idan uwar bala'i ta faru. Duk wani bala'i kiyama ce uwar shi, domin a wannan rana, rana ce da za ka ga yawman ya ja'alul wildana shiba, yara ƙanana shekaru biyu shekaru uku amma furfura ta fito musu saboda bala'in kiyama. A wannan rana ce Allah madaukakin sarki ke cewa yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adaballahi shadid. A ranar alkiyama ya ka ce yinin zai tashi, alkiyama za ta afku, ka duba dai yadda mace take son ɗa tana shayar da ɗanta nono amma za ta jefar da shi, da an taɓa ta tace nafsi nafsi wallahi ta kaina nake. Mace tana da tsohon ciki lokacin haihuwa bai bata tsuguna ƙarfi da yaji ta yunkuri ta haife shi ta gudu, me yasa nafsi nafsi ta ce ta kaina nake yi?
kaga mutane gaba ɗaya kamar kwaya suka sha suna tangadi, Allah yace wallahi lafiyar su lau, tsananin azaba ce kawai ta yawa. To jama'a, wannan yine kafin ya faru akwai wasu abubuwa da za su faru wanda sai Allah ya rikita wannan tsarin gaba ɗaya. Sama za a fara da ita, idan sama'un shaqqat, idan sama ta tsage, sama za yadda kaga wuri mai laima idan ya bushe sai biya daddare, haka sama za ta bi ta tsatsage, ma'ana sama za ta bindiga ta wargaje. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Wannan tsatsagewa da sama za ta yi, Allah ne zai ba ta umarni a kan ta yi hakan. Ƙasa ita ma za ta rugurguje ta burma, abubuwan da ke cikinta baki ɗaya ta watso su waje, kuma wajibi ne ta yi haka. Allah maɗaukakin sarki shi ya umarce ta akan haka. Jama'a, mun gane wannan da kyau ko? Bayan wannan sai me? Sai duwatsu. Duwatsu haka za a basu? Ba haka za a basu ba. Dutse, duk inda kake ganin dutse kowane iri ne, rugurguje shi za a yi ya zama gari, a sheke shi ya bi iska. Waɗannan abubuwa ne waɗanda za su faru, idan suka faru sai ɗan adam ya tabbatar da cewa to yau akwai wani abu mai ban mamaki da yake neman ya afku. Ba wani abu bane, shi ne duniyar ce za ta tashi. Ƙasa an rugurguje ta, sama an rugurguje ta, duwatsu an rugurguje su, yau me ya rage kuma? Babu wani abu da ya rage, komai tashi ta ƙare kenan. Ina fatar an gane. A lokacin ne mutum zai rinka cewa to yau ina maguda take? Ina za a gudu aje? Babu wata maguda daga Allah sai zuwa gare shi. To labarin alkiyama ya kewaye alqur'ani baki daya, duk inda ka kai ka komo a qur'ani, in aka kai ka komo sai ka ji an dan taba labarin alkiyama koda kadan ne. To amma saboda matukar muhimmancin al'amarin, sai Allah ya saukar da wata sura sukutun da guda akan al'amarin alkiyama. Wannan sura ce gaba gare ni nan a cikin alqur'ani mai girma, nake so zan dan tabo mana shimfiɗa ko farko-farkon wannan ainihin sura, mu ji me Allah madaukakin sarki ke cewa. Wannan sura ita ce suratul qiyamati, surar tashin alqiyama. Ma'ana akwai wata sura a cikin alqur'ani wadda ita ta zo ne dan te cikakken karatu da bayani akan tashin alqiyama. Allah madaukakin sarki cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bi yawmil qiyama, Allah yace la uqsimu bi yawmil qiyama, ai ba sai na yi rantsuwa da ranar alkiyama ba, wato ba sai na rantse da kiyama gaskiya bace za a san gaskiya ce, alkiyama gaskiya ce. Wala uqsimu bin nafsil lawwama, Allah yace ba kuma sai na yi rantsuwa da rai na mumini wanda yake yawan zargin kanshi game da takaitawa wajen ayyukan alkhairi. Mumini kullun yana ganin shi fa har yanzu bai yi abin da ya cancanta ba, yana yawan zargin kanshi. Allah madaukakin sarki ya girmama ran mumini, ya ce ai ba sai na rantse da ran mumini ya yi imani da ainihin alkiyama ba. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama, Allah ya ce mutum yana tsammanin cewa ba za mu tattara gaɓoɓin yatsun shi ba, ma'ana mutum yana tunanin ba za mu tattara gaɓoɓin jikin shi ba, ba za mu haɗa ainihin ƙasusuwan shi ba. Duk yadda mutum ya kai gari diddigewa gaba ɗaya, akwai wani ƙashi guda ɗaya wanda baya riɓewa a jikin ɗan adam, shi ne ƙashin ƙunguru, haka ake kiran shi da Hausa. In ka shafa gadon bayanka daga can ƙasa kafin duburarka, sai ka ji wani ƙululun ƙashi, duk inda mutum ya kai ga riɓewa a kabari, wannan ƙashin baya riɓewa, saboda radda aka hura ƙaho, daga nan ne wannan ƙasusuwa za su motsa, sai rayuwa ta dawo wa jikin ɗan adam, duk inda ƙashin yake sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya dawo da shi. To Allah ya ce mutum yana tunanin cewa ba za mu tattaro ƙasusuwan shi ba ne, mu haɗa shi? Bala, Allah ya ce wallahi ko ɗaya ba haka abin yake ba. Qadirina ala an nusawwiya banana, ba wai kasusuwan jikin dan adam ba hatta kasusuwan da ke yatsu Allah yace muna da iko duk sai mun bi mun hada su yatsu ne da ke da kasusuwa mafi gajarta da guntuntaka amma duk da haka sai Allah ya biya har hada su yo in kuwa gabobi da kasusuwan yatsu aka hada su yo ashe kafafuwan kwauri da gwiwa waɗannan sun fi komai saukin a hada su ina fatar an gane Allah yace bal yuridul insanu liyafjura amama mutun dai yana son yayi fajirci ne ya kekashe ido ya kafircewa abin da yake fuskanta a gaban shi dan adam ya san kiyama gaskiya ce amma in yaso ya kafircewa Allah sai ya kawo wasu dabarbaru yace idan kiyaman nan gaskiya ce shekaru nawa mutane suna mutuwa ba a tashe su ba sai akan mu za a fara to wannan kafirci ne wannan fajirci ne Allah ya kiyaye yasalu ayyana yawmal qiyama wai sai kaga mutun yana tambaya to amma da gaske ne yaushe za a yi tashin alqiyama din Allah madaukakin sarki yace to ba za a fada maka ran da za a yi tashin alqiyama ba amma ga wasu alamomi idan kaga sun fara faruwa to wallahi tallahi kai sauri ka har hada inaka inaka alama farko ita ce fa iza bariqal basar idan idanuwa suka kakkafe me yake nufi da wannan da Hausa idan ido ya rena fata yanzu kana zaune idan ka ji sama ta yi bindiga ta tarwatse kasa ta burma duwatsu an rugurguza su sun zama gari ido zai rena fata ko ido ba zai rena fata ba ido zai rena fata ciki zai duru ruwa ko ba zai duru ruwa ba sai dura to alamar farko duk sanda cikin ka ya duru ruwa ido ya rena fata to ka fara sauraron alkiyama ta taho kenan wa khasafa alqamar sannan wata ya kiste husufi da ake gani na wata da yake faruwa annabi sallallahu alaihi wasallama yace idan kiyama ta kusanto sai wata da rana su rinka yawaita husufi yawaita husufin rana da wata yana faruwa ne sakamakon yawan saban Allah jama'a zinace zinace luwadi shan giya sata barnar kisan kai tsafe tsafe yanzu jama'a zina har ta zama ma kamar ado ce luwadi har ya zama kamar ado ne sata yanzu ta zama kamar kawa caca shan giya da duk waɗannan abubuwan yanzu ba su daga cikin abubuwan da ake kyamar mutane a kansu me yasa saboda duniya ta taho ƙarshe jama'a da in aka ga dan giya yara za a tafa su bi shi suna tonan shi yayi marisa ya sha kafso su jajjefe shi yanzu ku san wannan ma bai zama ma dan an ga dan giya ba ma san ya sha ba yanzu gidajen giya ga su ko ina sun zama jama'a mun gane wannan da kyau ku idan zunubai suka yi yawa sai rana sai ta kisfe idan zunubi ya yi yawa sai wata sai kisfe wallahi wannan albarkacin manzon Allah ne ma sallallahu alaihi wasallam wallahi ba dan albarkacin manzon Allah ba ba wata rana da za ta kisfe zunubi na yawa kawai sai a sa kasa ta kashe mutane a hadiye mutane kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Lut mutanen annabi Lut da na yawa kawai sai a sa kasa ta kashe mutane a hadiye mutane kamar yadda aka yi wa mutanen annabi Lut mutanen annabi Lut da saban Allah yayi yawa a cikin su suna yawan luwadi me ya faru garin Allah ya babbako gaba ɗaya sai da aka daga garin aka kai shi sama aka yi musu ruwan duwatsu sannan aka kifo garin ta ƙasa haka ya taho sai wani bakin ruwa ya taso ya rufe garin har yanzu garin haka yake ko ciyawa ba ta fitowa a garin annabi Lut ciyawa ba ta fitowa Allah ya riga ya fushi da su gaba ɗaya ya halaka garin da Allah zai halaka garin sai ya ce wa annabi Lut da kai da duk wanda ya imani ku fita ku bar garin kar wanda ya juyo ko waiwaye kakkai jama'a mun fahimci wannan da kyau to amma mu wata rana sai manzo Allah ya kwana sallah raka'a biyu ce amma tun daga bayan isha har asuba raka'a biyu wani sahabi ya ce manzo Allah lafiya wace irin sallah ce wannan dare guda amma raka'a biyu yace innaha salatu ragabin wa rahabin yace sallah ce ta roko da kuma neman tsari daga azabin Allah aka ce mai ka roƙa ya ce abubuwa uku na roƙa Allah ya bani biyu ya hana ni ɗaya abinda ka ji manzo Allah ya roƙa an hana shi to kowa ya haƙura jama'a wannan abun ba zai samu ba jama'a mun gane wannan da kyau manzo Allah ya ce na roƙi Allah Allah ya mini arziki kada ya halaka al'ummata yadda ya halaka al'ummomin da. Allah ya karba. Mutanen Annabi Shu'aibu da suka rinka tauye mudu suna fashi da makami, akai wa'azi sai suka ce, ya Shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu, mu wa'azin naka ma mafiyawa ba ma ma fahimta, walau la rahatuka la rajamnaka, ba dan kai dan dangi bane, ba dan kana da yan uwa da yawa ba ma da mun jajjefe ka, wa inna lanaraka fina da'ifa, kuma muna ganin ka baka da karfi ma a cikin mu. Da aka yi musu wa'azi suka ki bada goyen baya, me ya faru? Tsawa Allah ya sa mala'ika yi wa garin, gaba ɗayan garin sai suka bushe, gaba ɗaya suka zama kamar duwatsu. To manzon Allah ya roki Allah kada a yi mana haka, duk zunubin da zamu yi Allah ba zai mana ba. Allah ya wa Annabi alƙawari, albarkacin manzon Allah muke ci ko ba albarkacin shi? Albarkacin manzon Allah muke ci. Haka ne ko ba haka ba jama'a? Dan duk wani saban Allah da aka halaka mutanen da, yanzu mu duk an tattaro waɗannan saban gaba ɗaya ana yi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, na roki Allah madaukakin sarki da cewa Allah kada ya hautsina al'ummata su tarkici a tsakaninsu. Yace sai Allah ya ce ba zai karba ba. Shi yasa kullun zaka ga al'umma a yamutsaki, kullun zaka ga rashin fahimta. Ina fatar an gane. Abu na uku Annabi ya ce ya roƙa Allah ya bashi shine kada Allah ya dora maƙiyanmu duk duniya su danne mu. Idan an danna musulmi a wata ƙasa, sai ka ji a wata ƙasa musulmi ne ke da ƙarfi. Haka ne ko ba haka ba? Haka abin yake. To amma waɗannan abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙa, Allah ya karɓi biyu, Allah ya hana shi guda daga ciki. Yanzu jama'a, za ka so ka zama ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai kama ka da zunubinka na nan duniya a lahira? Yo, ba sai ka tuba ba? Jama'a, ba sai a tuba ba? Yanzu su al'ummar da in suka yi laifi sai a halaka su. Ina fatar an gane. Al'ummar da in suka yi laifi sai a halaka su. Na'am? Al'ummar da in suka yi laifi sai a halaka su. To amma mu yanzu Allah madaukakin sarki sai mana baiwa. Baiwar da ya mana ita ce me? Allah ba zai taba mana irin wannan halakawar ba. To yanzu me ya kamata gare mu kenan? To yanzu dan uwana da kake saurare na, yau zikiri kafa nawa kai? Istighfari kafa nawa kai? La ilaha illallah kafa nawa kai? Salatin Annabi kafa nawa kai? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce a wuni yayi zikiri yayi istighfari mafi karanci kafa 70, shi fa bai da laifi, wankakke ne subul, amma yana istighfari akalla kafa 70, da yawa yayi 100. Yanzu don Allah, yanzu cikin mu nan yau akwai wanda ya zauna yayi astaghfirullah kafa 10? Mu ba masu laifi ne, ko mun yadda ko ba mu yadda ba. Manzon Allah kuma bai da laifi, amma kullun yana da lokacin da zai zikiri istighfari kafa 70 ko 100. Amma mu kuma ga mu da laifi babu istighfari. Jama'a mun gane wannan da kyau? Wannan yana daga cikin kurakuran al'ummar zamani, rashin zama a ambaci Allah, rashin zama a tuba daga zunubai. To wajibi mu kiyaye wannan. Allah ya alƙawarin ba zai halaka mu ba, albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shine wannan ainihin aya ta ci gaba da cewa, idan ainihin wato wata ya kisfe, alama ce ta tashin alkiyama, wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru, idan kuma aka hada rana da wata a wuri guda. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara cewa za a hada rana da wata a ranar alkiyama, a saka su a cikin wuta. Yo, me suka yi? Basile fin komai ba, amma dan a kunyatar a katkantar da waɗanda suka bauta musu. Idan ya zama rana ka bautawa, kana sa rai a kiyama rana ta baka aljanna, sai kaga an ɗauki rana an kai ta wuta. to yanzu wannan shine Bahaushe ke cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro, a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Yanzu aka ce ga aya sai aka fara diban tsakuwa aka tauna, to lallai aya ta kade kenan. Haka ne ko ba haka ba? Yo, rana da ka bauta mata kana sare ta maka wani abu, an dauke ta an saka a wuta. Wata da ka bauta mishi kana sare maka wani abu, an saka shi a wuta ba dan yayi laifi ba. To kai da ka bauta mishi kam ai kai taka ta kare. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Yaqulul insanu yawma idhin aynal mafar? A wannan rana sai mutun ya rinka cewa to ina maguda, ina za mu gudu. Allah ya ce kalla, ku saurara ku ci. La wazar, babu wata mafaka sai dai ga Allah. Allah ya yi maka talala, ya barka kai yadda kake so. Amma inna rabbaka labil mirsad, Allah yana nan da wata mahada. Mahadan nan ita ce ranar alkiyama. Idan Allah ya rikita duniyar gaba ɗaya sai mutum ya rinka cewa to ina za a gudu yau. Yanzu a tsarin dan adam in ya laifi a nan Adamawa sai ya gudu Sokoto ko birnin Kebbi, ko kuma ku ji shi a can Kwatano, ko ya gudu America, sai dai ka ji shi a labarai. Ba ya gudu ba? Ya gudu. Yo, amma an kai wa Allah laifi, ina za ka je kuma? Ba idda za ka je sai gurin shi. Shi yasa Allah ya ce ila rabbika yawma idhinil mustaqar, matabbata a wannan rana tana wurin Allah madaukakin sarki. Jama'a, waɗannan ayoyi na kawo mana su a tattakaice don su faɗakar da mu a cewa a cikin Alƙur'ani, bayan da Allah ya ta yin maganganu dangane da alkiyama, sai ya zo ya saukar da wata sura sukutun da guda dangane da tashin alkiyama. To don ka san al'amarin nan ba na wasa ba. Daga cikin irin waɗannan surori da suke magana dangane da tashin alkiyama, ga su nan idan ka fara shiga ɓangaren izu na biyu na Alƙur'ani, za ka ga idza sama'un shaqqat, idza sama'un fatarat, idza shamsu kuwirat, hasken rana in aka disashe shi, taurari su watse, sama ta fashe, ƙasa ta burma, to duk waɗannan alamomin tashin alkiyama ne. Waɗannan kaɗan ne cikin alamomin da Allah ya faɗi a cikin Alƙur'ani. Daga cikin alamomin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin Alƙur'ani, akwai wata dabba ana kiranta dabbatul ardi. Wannan dabba taguwa ce, ma'ana raƙuma ce ta mace. Annabi Salihu yayi wa'azi, da yayi wa'azi suka ce ƙarya yake. Yace ni ina annabin Allah, kuke cewa ƙarya nake, suka ce ƙarya kake, in kai mai gaskiya ne. Sai suka nuna wani dutse suka ce kace taguwa, raƙuma ta fito daga dutsen nan. Nan da nan ya tashi ya salla ya raka'a biyu, ya roki Allah, Allah madaukakin sarki ya fitar da shi kunya. Sai taguwa sai ta barka dutse sai ta fito, sai suka ce tafija, lallai sihirinka ya kai sihiri kuma. Ka gani? Sai suka ƙara kafirci kuma. Sai suka ce ƙarya ne. Sai Allah ya ce to yanzu wannan taguwa ta zama muku jarabawa, taguwar Allah ce yanzu ba taguwar Salihu ba, don haka ku batta duk inda ta je take cin abinci ka rabu da ita, in ka shanya garinka ta zo tana ci ka sa mata ido, domin naqatullahi, taguwar Allah ce. To sai kuma abu ya fara damunsu. Yanzu ka yi shuka sai yabanya ta yi kyau, kawai sai ka ga taguwa ta shiga tana ta ci, kuma a ce ba dama ka taɓa ta. Sai suka je sai suka yi taro, izin ba asa ashqaha, sai suka dubi matsiyaci cikin wannan gari wanda ya fi kowa ashararanci, sai suka ce je yanka ta. A wannan lokaci har ya kai mataguwar ta samu ya, suka je suka danna uwar suka yanka ta. Ita kuma wannan ya ta gudu ta koma cikin wannan dutse. Sai Allah a cikin Alƙur'ani ya ce wa idza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinuna. Idan kiyama ta zo karshe, wannan dabba za ta sake fitowa. Dabba ce, taguwa ce, raquma ce ta mace, amma za ta rinka yawo gari gari tana magana. Me za ta rinka cewa? Mutane ba su yi imani da ayoyin Allah ba. Idan ta ga mumini ce mishi alama, alama ta fito kamar stamp a goshin shi cewa shi mumini ne. In ta ga kafiri ta buga mishi alama a goshin shi ya fito cewa kafiri ne. Ma'ana tun anan duniya za a gane wane mumini ne, wane kafiri ne. To fitowar wannan taguwa alama ce ta kiyama ta kusa. sannan daga cikin alamomin da Qur'ani ya ba mu labari akwai wasu halitta ya ajuju wa ma'ajuj su ya ajuju wa ma'ajuju ƴaƴan annabi Adamu ne su ma fa mutane ne ba aljanu ba ba mala'iku ba mutane ne amma sai Allah ya su da wata irin kira kananan mutane ne gujul gujul sannan kuma duk inda suka ga nau'in mutane irin mu kashe su suke duk inda suka samu abinci irin namu lalata shi suke duk inda suka samu ruwa da muke sha a kogi ko a gulbi lalata shi suke su shanye ma'ana su so suke su karar da mutane irin mu Allah madaukakin sarki yace hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansiluna waqtaraba alwaqtul haqq idan tashin alkiyama ya kusa sai a bude ya'juj wa ma'juj ya'juj wa ma'juj suna shigowa cikin wannan duniya su zo su yi barna sai Allah ya turo wani salihi bawan Allah mai suna ainihin wato Zulkarnaini yazo ya samu wasu mutane mutanen nan suka ce mishi suna cikin kunci da damuwa yace wannan kunci ne da damuwa sai suka ce ya'juj wa ma'juj suna zuwa suna hallaka su su lalata musu amfanin gona sai suka ce Zulkarnaini ko zaka taimake mu ka sa mana haraji mu biya kuɗi ka gina mana katanga da za ta sha makance tsakanin mu da su sai yace ba na son ko kwabo a wurin ku amma ku imani da Allah ku karbi musulunci da suka musulunta sai yace to abinda nake so ku farfasa duwatsu dutse ya zama kamar garin siminti ku kakkarya karafuna da kananan duwatsu ku kwaba su ma'ana kankara kenan haka yi kankara ya zo ya gina musu wannan katuwar katanga sai ya ce to wannan katanga ita ce shamaki tsakanin ku da ya'juj wa ma'juj ya ce kuma babu abin da zai rusa ta sai in kiyama ta zo to wannan katanga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa kullun gari ya waye ya'juj wa ma'juj sai sun dibo kayan aiki sun ta haka sai sun huda ta ya rage dan kadan haka sai su ce sai gobe za mu dawo mu ci gaba ba za su ce insha Allah ba suna dawowa sai wurin sai ya dode gobe su dawo su sake aiki manzo Allah ya ce in karshen duniya ta zo in suka yi haka ya rage dan fadi kadan haka annabi ya ritsa babban yatsan shi da karami ya ce to a wannan rana sai su ce insha Allah gobe za mu zo mu ci gaba in suka zo ku sai su samu rami yana nan suna zuwa sai su karta shi ne sai su shigo duniya to musiba ta faru a wannan lokaci kenan amma cikin rahama Allah a wannan lokaci zai zama annabi Isa yana nan a duniya zai zama al-Mahdi yana nan to duk wanda ya imani da Allah ya yarda da annabi Isa imani kyakkyawa ba wai ya yarda da annabi Isa dan Allah ba ko annabi Isa Allah ko annabi Isa ɗaya daga cikin alloli God the Father God the Son God the Holy Spirit لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه duk wadanda suka ce Allah dayan alloli uku ne wadannan ba musulmi bane kafirai ne domin wa ma min ilahin illa ilahu wahid Allah daya ne ba wani in ba shi ba to a wannan lokaci duk wanda yadda da annabi Isa yadda ta hakika to Allah zai kare shi daga sharrin ya'juj wa ma'juj jama'a mun gane wannan da kyau ko to waɗannan kaɗan daga alamomin tashin alkiyama kenan da alqur'ani ya bamu labari gaba gare ni nan wata lacca ce da na taba gabatarwa akan ainihin wannan mawdu'i nake so zan takaita mana ita insha Allah ta'ala wato a matsayin ka na musulmi mumini dole ne kai imani da gaibu abinda ake nufi da gaibu shine abinda baka ji ba baka gani ba sai manzon Allah ya baka labari yanzu jama'a cikin mu akwai wanda ya taba ganin wutar jahannama akwai wanda ya taba ganin aljanna babu amma mun yarda da ita saboda alqur'ani ya faɗa saboda manzon Allah ya faɗa to shine Allah ya ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina waɗannan harufa Allah kadai ya san abin da yake nufi da su alif lam mim suna nan da yawa a qur'ani mim حميم نون صاد الف لام ميم را الله kada yasan abin da yake nufi amma ishara ce akan cewa alqur'ani Allah yayi shi da waɗannan harufa ne wanda di yace alqur'ani ƙarya ne in ba ga tsoro ba ya dibi waɗannan harufan yayi qur'anin shi mana miji akwai wanda zai iya babu wanda zai iya Allah ya ce wannan littafi na Al-Qur'ani babu shakka a cikin shi duk abin da ke cikin shiriya ce ga masu tsoron Allah. Suwaye masu tsoron Allah? Allazina yu'minuna bil ghaibi, waɗanda suka yi imani da gaibu, basu ji ba basu gani ba, Allah ya ce akwai wuta suka yadda. Kubar ayyukan wuta suka bari, basu ji ba basu gani ba, Allah ya ce akwai aljanna, ku yi ayyukan aljanna suka ci gaba da yi. Sun yi imani da gaibu ko basu yi ba? Sun yi. To duk wanda ya yadda da duk abin da Allah ya faɗa tare da bai ji ba bai gani ba, yana daga cikin mu'minai masu ainihin tsoron Allah. Wa yuqimus salata, sannan suke tsaida sallah. Wa yu'tuz zakata, suke bada zakka. Wa mimma razaqnahum yunfiquna, sannan suna ciyarwa daga arzikin da muka ba su. Jama'a, yanzu ana cikin talauci da yunwa. Wanda ya ciyar da talakawa abinci yana da lada yanzu. Ina tsammanin ba a taɓa samun shekarar da ake bala'in tsadar abinci irin bana ba. A ce masara ta kai naira 700, naira 800. Jama'a, ku ji wannan bala'i. A ƙasar mu ake noma masaran nan, mu muke noma ta, amma kuma ta yi tsada. Mu muke fitar da man fetur a ƙasar nan, amma man fetur yau ba za ka sha lita ɗaya ba sai ka ɗora a kan naira 60. Kun ga wannan musiba ce. To talakawa suna cikin yunwa. A ji tsoron Allah, a taimakawa talakawa. Shuwagabanni, Sayyidina Umar a zamanin shi aka samu yunwa irin wannan, sai ya daina cin gurasar gidanshi da mai, saboda talakawa ba su iya cin gurasa da mai, suna cin gurasa busasshiya, har bakinsu na yankewa. Sayyidina Umar shi ma sai ya daina ci da mai, shi ma ya koma yana ci kamar yadda talakawa suke ci. Ku ji tsoron Allah. Al'umma suna cikin kunci da wahala. A yau mutumin da ya samu abinci so biyu a yini ya more fa. Galibi yau mutane so ɗaya suke ci, sai a ɗan samu mangwara, ɗan tokara a wuna ana shan ruwa. Wallahi abin da ake kenan. Wanda ya samu garau-garau wake da shinkafa na naira 20 ya ci, to wallahi shirin nan tashi ta yi kyau. Sai ya samu mangwara kwakwara, ya tsotse ta, ta ɗau ta ɗau malam, sai wuni ya sha yana shan ruwa. Ga bohol dai ko ina, alhamdulillah. Yunwa ake fama da ita wallahi. Yunwa ake fama da ita. Ku ji tsoron Allah, ku tausaya mutane. Ku tausaya mutane. Na fama da yunwa. Muna tsoron ƙasar mu kar ta shiga cikin bala'i. Domin duk ƙasar da ya zama ba a kishin talaka, sai ƙasar ta fada cikin bala'i. Domin talaka shine kayan Allah, domin talaka ne kawai yake tunawa da Allah. Ma'ana wanda yunwa ta karkare cikin shi, ba shi yake zama yake tunanin Allah ba? Yanzu wani yana cin, an hada mai giya ta naira 500 yana sha, saboda ya ci mai kyau, ya sha mai kyau, giya yake sha'awa kuma. Yo talaka da bai samu fanta ko mirinda ba, ruwan sanyi ma fi karfin arzikin shi. To saboda haka Allah yana yaban bayan Allah masu bada zakka. Kuma wallahi kowane gari, kowane ƙauye, attajirai, manoma masu kuɗin ƙauyen da wannan yanki, in za su fitar da zakka, ba za a kai talaucin da ake fama da shi ba fa a yanzu. Kuma jama'a, zakka, ga manyan malamai su yi bayanin zakka. Zakka fa ba wai kowa ne zai yi zakka ba jama'a, sai wanda ya tara wasu kuɗi da suka kai nisabi. Idan suka kai nisabi in 40,000 ne, sai a ce maka cikin 40,000 ka bada naira 1,000. Dan Allah, mutumin da ke da naira 40,000 aka ce bada 1,000, me zai gagare shi? Ba zai gagara ba. Mutumin da ya noma masara 10,000 aka ce bada 1,000, me zai gagare shi? Mutumin da ya noma 100,000 aka ce bada 10,000, me zai gagare shi? Mutumin da zai zakka saniya, sai ya tara saniya ta kai guda 30, sai ya tara raƙumi ya kai guda 5, sai ya tara tinkiya ko akuya sun kai 40, sannan zai bada ɗaya fa. Mutum yana da tinkiya 40, sannan zai bada ɗaya. Idan timakinka 39 ne ba zakka, sai ran da suka kai 40. Idan kana da raƙumi 5, ba raƙumi ɗaya fa za ka bayar ba, akuya ɗaya za ka bayar. Ku duba rahama Allah. amma ga talakawa suna cikin yunwa. Kuma ka je Abuja ka ga yadda mutane suke watsi da dukiya, ka ga mutum ya dauki mace zai je zina da ita ya kawo miliyan daya bata, ko ya kawo kwangila ta miliyan goma ya bata, zina zai da ita, abinda take da shi a jikinta yake sha'awa mata shi ta aure tana da wanda yafi wannan, kun ga musiba kenan jama'a. Kuma cuta zai je ya dibo. Za mu zo mu ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake karshen duniya zina za ta yi yawa, shan giya za ta yi yawa, har a koma ana kiran giya ba da sunanta ba. Yau da karuwa da giya ba a kiran su da wannan sunan da nake faɗi, ba inda ake kiran karuwa da karuwa, sai a ce mai zaman kanta, wai an mata mukami an bata office. Giya sai a ce barasa ko kuma abubuwan sha na kwalba, wai ta samu mukami giya. Ka shiga jimeta nan ka ga shagon giya ya fi masallaci kyau. Shagon giya an gyara shi an sa bai wutar lantarki yayi tas, giya ce ta samu mukami ta samu daraja. Duk karshen duniya ne wannan. To saboda haka a ciyar da talakawa a taimaka musu. Allah ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinuna. Mu'minai sune suka yadda da abinda aka saukar maka. Duk mu'minai sun yadda da alqur'ani. Mu'minai sun yadda da abubuwan da aka saukar kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam, At-Taura, Injila, Zabura, Suhuf Ibrahim wa Musa da duk wani wahayi da aka saukar wa annabawa. Sannan wabil akhirati hum yuqinuna, sannan suna da yaqini game da ranar lahira. To imani da gaibu na daga cikin gaibu shine wannan tashin alkiyama da muke magana akai. Na daga cikin gaibu waɗannan alamomi da muke bayyana waɗanda za su zo su faru a ƙarshen duniya. To alama da ta fara faruwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce wannan wata da kake gani a sama ya taɓa tsagewa, kamar yadda ka san ƙoƙo ko mara tana tsagewa, wata ya taɓa tsagewa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Guda ɗaya ya tsage ya tsaya a sama, guda ɗaya kuma ya sauka kan dutse, duk mutanen Makka suka zo suka taru suka ganshi. Wata wannan da kake gani ya tsage biyu, rabi yana sama rabi yana kan wani dutse a garin Makka, suka zo suka kewaye suka gani. Amma da suka gani kun san da Annabi ba su labari mai suka ce, sai suka ce lalle wannan sihirin shi ya kai sihiri. Shine Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar, tashin alkiyama ya kusa kuma har wata ya tsage. Anan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da Ibn Mas'ud ya bada labari yace in shaqqal qamar ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fariqataini, wata ya taba tsagewa tsage biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Firqatun fawqa al-jabali, tsagi ɗaya ya sauka kan dutse, wa firqatun dunahu, ɗaya kuma ya ainihin zan ƙasa da haka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzo Allah yace ishhadu, jama'a ku gani ku shaida kiyama ta kusa kenan. Kiyama ta kusa. Turawa garin binciken su yau kamar shekaru 17 da suka wuce sai suka tafi duniyar sama suna neman su yi bincike, da suka je suka yi bincike kakkaf sai basu ga komai ba. Amma a cikin binciken su sai suka gano cewa wata ya taba tsagewa a cikin tarihin wata. Kafin su kai ga wannan binciken dala miliyan nawa aka kashe, amma kun ga mu gashi muna da shi a cikin alqur'ani, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Duk wani labari da ka taba ji da wanda zai faru da wanda ya faru akwai shi a qur'ani jama'a. Mu kadai Allah ya wannan baiwan mu musulmi, don Allah ba ma gode wa Allah ba, Allah mun gode. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a gida, sai wani sahabi wani mutumin kauye ne ma yazo ya sallama da shi. Annabi ya fito, sai shi mutumin ya ce kai ne Muhammad dan Abdullahi? Ya ce eh. Shi ba musulmi bane ma a lokacin. Ya ce to yazo da wani labari ne, yana so a tara mutane. Annabi ya sa aka kira sallah aka tara mutane da rana tsaka, ba lokacin sallah ba. Jama'a suka taru, manzo Allah ya ce wannan bako yana da jawabi, jama'a a saurare shi. Bako ya miƙe tsaye ya ce na je daji ne ina kiwon dabbobi, sai kyarkeci ya zo ya kama akuya guda daga cikin awaki, sai na bi shi da gudu na je na danne shi na kwace da na rungumo akuya na taho sai kirkecin ya ja da baya yace o yanzu nan akuyar kwaya ɗaya na dauka zan ci shine ka hana ni mutumin yace sai na juya na ce la abun mamaki dabba tana magana yace sai kirkecin yace abun mamaki ya wuce ga Muhammadu can ane mai wahayin abubuwan da suka faru farkon duniya da waɗanda za su faru har zuwa duniya ta tashi kana nan dawa kana kiwon awaki kirkeci yayi magana mu'jizar manzon Allah ce duk abin ya wuce da haka fa manzon Allah al'amarin shi ya wuce da haka fa saboda haka wannan mutum da ya gama jawabi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sai musulunta da ya musulunta sai manzo Allah ya ce wallahi kafin ai tashin alkiyama sai dabbobi sun yi magana alamar tashin alkiyama dabbobi sai sun yi magana anan kasar Bauchi yau kamar shekaru 7 da suka wuce an saka a gidan rediyon Najeriya Kaduna wani ya biyo kuliya da gudu mage da ya kure ta tarasa yadda za ta yi sai ta juyo ta ce wayyo Allah sai zabura da gudu ya ba ta wuce sai da na dauki wannan shiri ina nan da shi a kasa da gidan rediyon Najeriya Kaduna Musa Waziri ya wannan shiri jama'a suka yi ta mamaki na ce me abun mamaki manzo Allah ya ba mu labari ya ce kafin duniya ta tashi sai dabbobi sun yi magana yo ba gaskiya manzo Allah ce ta faru ba manzo Allah ya gaskiya sallallahu alaihi wasallam jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi jama'a kun ji wannan to bayan wannan na daga cikin alamomi waɗanda ainihin wato suke nuna tashin alkiyama ta kusa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Anas ya ruwaito yace la uhaddithannakum hadisan Anas yace zan karantar da ku wani hadisi la yuhaddithukum ahadun ba'di in ba ni ba ba wanda zai karanta muku wannan hadisi aka ce Anas ya faɗi haka ne saboda a wannan lokaci duk sahabban manzon Allah sun rasu kun san shi Anas shi yafi kowa dadewa cikin sahabba saboda manzon Allah yayi mai albarka ya shi mai albarka yaro ne mai ladabi sai mahaifin shi yace shi ba zai musulunta ba me yasa ba zai musulunta ba wai shi bai son ya daina shan giya ya saba da giya dan haka yace wa matar shi to ki tattara abinci ki ci gashi ke da ƴaƴanki kai fa yace a shi kam dai ya tafi sai kuma an hadu can aka je aka tsinto gawar shi a cikin teku ma'ana shi da yayi musulunci ba musulunci ne matsala ba shi ba zai daina shan giya ba to shine baban Anas lokacin da ma'aiki ya iso Madina mahaifiyar Anas ta karɓi addinin musulunci tare da ɗanta Anas sai ta kai shi gidan manzon Allah ta ce gashi nan yaro ne ƙarami ya rinƙa wa annabi aikace-aikacen gida annabi ya karɓe shi aka ce ita uwar Anas ɗin nan mace ce mai hikima rannan sai ta kewayo ta ce ya manzon Allah ɗannan nawa Anas kai mishi addu'a mana manzon Allah ya mai addu'a ya ce Allah ya albarkaci rayuwar shi Allah ya albarkaci dukiyar shi Allah ya albarkaci ƴaƴan shi jama'a albarka da rayuwarka da ƴaƴanka da dukiyarka yau ai kai ka gama hadawa to aka ce saboda addu'ar da manzo Allah ya wa Anas a shekara so biyu yake diban da dinan shi duk wata shida ba sai an shekara ba duk Madina sai shekara ta cika da dino yake yi amma Anas so biyu yake diba duk wata shida da dinan shi yayi ƴaƴa ya nuna saboda manzo Allah ya mai addu'a sallallahu alaihi wasallam na biyu Anas sai da ya haifi ƴaƴa fiye da 100 a duniya ƴaƴa fiye da 100 dan tun yana da rai ya makance yace a lissafa yawan ƴaƴan shi aka ce zuwa yanzu dai 100 sun rasu ga kuma saura a tsakar gida ba a lissafa ba tukuna na uku sai da kowane sahabi ya rasu ya bar Anas a duniya saboda albarkacin du'a'in annabi Anas rayuwa ta yi tsawo kuma ta yi albarka to shine yace zan karanta muku hadisin da in ba ni ba duk duniya ba wanda zai karanta muku don ni kadai na rage sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah yana cewa min ashratis sa'ati yana daga alamat tashin duniya an yaqilla al-ilmu ilmi zai yi karanci jama'a ilmi zai yi karanci na daga cikin hanyoyin da ilmi zai yi karanci shine malamai za su yi ta mutuwa manyan malamai mahaddata alqur'ani masana hadisai masana fiqhu waɗanda suka kware game da al'amarin malanta sai su ta mutuwa. Kun ji hanya ta farko da za a samu karancin malamai. Hanya ta biyu, Yahudawa kullum abin harin su shine malamai. Lokacin da Yahudawa suka shigo kasashe irin namu din nan sun kashe mana malamai da yawa jama'a. Yahudawa sun kashe alarammomi mahaddata al-Qur'ani, sun kashe manyan limamai, sun kashe manya-manyan ainihin masana fiqhu. Akwai wani babban malami a Madina daga cikin malamanmu, sunan shi Sheikh Hamad al-Ansari. Wata rana yana ba mu labari yace ya samu kanshi a halin bakakkiyayya tsakanin shi da Turawa. Wato in ka ce mishi kana jin Turanci, kai kanka sai ya kyamace ka. Me yasa sai ya ce yana dan karami Turawa suka kama ubanshi suka kashe shi? Yaya aka yi? Ya ce rami suka haƙa ubanshi, mahaddacin Qur'ani, suka haƙa rami suka ce uban ya shiga ramin a doro haka. Da doro haka suka bar dattijan nan a cikin rami har sai da numfashinshi ya ƙare. Ya ce saboda haka baya son ya ji zancen Turawa, baya son ya ji ana Turanci. In ya tambaye ka kana jin Turanci, in ka ce sai ci a'uzu billahi minash shaitani. To sun kashe mana mutane ba dan komai ba, domin wannan ita ce hanyar da za su bi su kashe addinin musulunci. Jama'an aka ce babu malamai, ba musulunci ya rikice ba? Musulunci ya rikice. Kafirai a zamanin annabi sun taɓa wa annabi yaudara, suka ce sun musulunta, annabi ya ba su mahaddata Qur'ani guda 70, suka je suka yi musu atara, suka ce ku sakko daga kan dutsen nan mu kashe ku ɗaya bayan ɗaya. Suka rinka sakko da sahabban nan ɗai-ɗai da ɗai-ɗai suna kashe su, ɗai-ɗai da ɗai-ɗai suna kashe su. Sai wasu suka yi gaddama suka ce ba za su sakko ba. Da aka jefa igiya aka jawo ɗaya daga cikinsu, da aka zo aka rinka mishi azaba sai da ran shi ya fita. To sai suka gano guda daga ciki ya taɓa kashe musu wani babban kafiri, sai suka ce wannan za a yi mai kisa na musamman ne. Suka je suka ajiye shi sai da ya ci ya ƙoshi ya rayu fas, sannan suka saka ranar da za su kashe shi, sai suka fita da shi da wajen harami. Kowa ya samu reza suka ɗaure shi suka yi mai tsirara. Amma kafin nan aka ce sai da ya roƙe su cewa dan Allah su yi mai arziki ya yi sallah raka'a biyu, ya yi alwala ya yi sallah raka'a biyu. Ya ce wallahi ba dan kar su ce tsoron mutuwa bane, da sai ya ƙara roƙonsu. Ya ce saboda yanzu da yake sallan nan yana jin ƙanshin aljanna, yana jin ƙanshin aljanna yana zuwa gare shi. Ya ce haka suka tsaye da shi suna tsaga jikin shi haka jini na zuba. Sai wani daga cikinsu ya tambaye shi ya ce yanzu ya kake ji da a ce mai gidanku Muhammadu manzon Allah ake wa haka? Sai ya ce a'uzu billahi. Ya ce a halin da nake a yanzu ban san in ji kaya ta soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan su ne manya masu ƙaunar manzon Allah, kenan manyan bayin Allah. Jama'a mun gane wannan da kyau. A lokacin ne yake rera wata waka yana cewa walastu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi shakkin kana lillahi masra'i wa zalika fi jambil ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwin mumazzai. Yace wallahi ban damu ba, duk inda za ku kashe ni in fadi ta dama ko ta hagu ko ta gaba ko ta baya, amma abinda nake so shine Allah ya yarda da ni. Idan Allah ya yarda da ni bukatata ta biya. Jama'a mun gane wannan da kyau. To kashe malamai jama'a wannan dabi'a ce ta Yahudu, dabi'a ce ta Yahudu. Kunnan da kafirai suka shiga, wallahi duk wani malami da suka san labarin shi wallahi sun kashe shi. Kasar Afghanistan sanda America ta shiga, duk inda aka san wani malami wallahi sai da aka je aka kashe shi. Manyan malamai ne, kun san kasar Afghanistan ba su taba yadda Turawa sun shige su ba. Da Turawan Ingila suka yi gumurzu da su, sai aka tsaya a waje aka yarjejeniya, suka ce su kafiri ba zai shiga kasar su ba. To suna da manya-manyan malamai waɗanda in aka tashi yin taro na musulunci, wani malamin a ƙauye yake zai haura kumi sai ya kwana biyu yana tafiya, zai taho da tawada shi da takarda. Wasu ko biro ba su iya rikewa ba, tawada zai zo ai taro, duk abin da yake bukata zai rubuta. Wallahi America sai da suka bi duk so kashe irin waɗannan bayin Allah. saboda in aka kashe malamai to ilimi zai tafi, to in ilimi ya tafi shikenan sai me? Sai annabi ya ce wa yazhara aljahlu, sai jahilci ya bayyana. Yanzu ku dubiyar da jahilci ya bayyana a cikin mutane. Yanzu mutum nawa ne suka iya karanta qawaidi, mutum nawa ne suka iya ahlari, ishmawi, iziya, risala, askari, mukhtasar, qurtabi, mudawwana, muwatta ta imam malik, riyadus salihina, bulugul maram, mutum nawa suka iya wannan? Kalilan. Saboda me? Saboda malamai sun yi karanci. Yanzu in za a shigo mana da malamai 100 cikin kasar Adama wannan, muna buƙatar su. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Dan yanzu kasan Adama nan aka shigo da likita 100, za a ce sun yi yawa? An fi buƙatar malamai fiye da likitoci. Ilimi yayi karanci, jahilci ya bayyana. Sai annabi ya ce wa yazhara zina. A cikin wani hadisi annabi ya ce zina za ta bayyana har a zo ana yin ta a bakin titi kamar yadda jaki yake da jaka. Yanzu ka shiga cikin jami'o'i, waɗannan abubuwan wallahi fiye da shekara 10 da muna jin labarinsu a ƙasashen kudu, a Lagos, Port Harcourt da sauransu. Kawai sai 'yan mata su zo su tsaya a bakin hanya, kowace tana riƙe da tawul da tabarma. Duk wanda yake so ya zina da ita a kwanta, bayan fulawa kawai za a je a kwanta ya biya ta. Waɗannan ɗabi'un sai gashi sun zo mana nan. Yin barna a wannan ƙasar tamu jama'a ya fi muni fiye da yin barna a ƙasashen da ba a taɓa shari'ar musulunci ba. Wannan ƙasar yanzu nan ƙasar Adamawa ba tutar Shehu tana nan ba, ba Modibo Adamu she karɓo tuta ba. To idan kai barna a ƙasa irin wannan, zunubin da zaka samu ya fi kai barna a ƙasar da ba a taɓa yin shari'a ba. Saboda Allah ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gama gyara ƙasar. Wannan ƙasar da ka gani an gyara ta ta tsarkaka, an samu lokacin da ba abin da ake a waɗannan ƙasashen sai shari'ar Allah, sai shari'ar musulunci. Mutumin da yake sai da kaya, in ya gama sai da kaya kawai sai ya tashi ya tafi, ba zai rufe rumfa ba. Dan duk wanda yazo yana son omo zai aje kuɗi ya ɗauka ya tafi. Yanzu kayi wasa ka gani, ko sallah azhar ka shiga ka bar rumfa ka abu da ka gani, wani zai yi sallama daga sallar shi ya je kwashe kaya. Yo ga mutane suna biyan kuɗin aikin hajji da umara, suna zuwa suna sata jama'a. Mutum zai je ya biya tikiti ya tafi aikin hajji, wallahi ya tafi ne dan ya sace wa alhazai kuɗi, dan ya musu damfara. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Manzo Allah ya ce wa taksuran nisa'u, mata za su yawa a ƙarshen duniya, mata za su yawa a ƙarshen duniya. Wa yaqillar rijalu, kuma maza za su karanci. Saboda ta 50 yanzu in ka duba kusan an fara tafiya ga haka fa, duk gidan da ka je ka lissafa za ga mata sun fi yawa a gidan, an fara tahowa zuwa ga haka. To wannan duk alamomi ne na tashin alkiyama. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Abu Huraira yace bainama annabi sallallahu alaihi wa sallama fi majlisin yuhaddithu alqauma ja'ahu a'rabiyyun, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tara mutane ne musu wa'azi, sai wani mutumin kauye yazo fa qala, sai yace mata sa'a, yaushe za a yi tashin alkiyama? Fama da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuhaddithu, manzon Allah ya ci gaba da wa'azi ya ci gaba da hadisi. Fa qala ba'dul qaumi, sai wasu mutane suka ce sami'a ma qala fakariya ma qala, manzo Allah ya ji tambayar da wannan mutum yayi, amma tambayar ba ta da dadi. Ya zaka zo ana wa'azi ka ce yaushe za a yi tashin duniya? Wa qala ba'dhum, wasu ka ce bal lam yasma, wasu suka ce a annabi bai ji ba. Hatta idza qada hadithahu, hasida annabi ya ida ya gama wa'azin shi, qala, sai yace aina urahu sa'ilu anisa'a, ina mai tambaya game da tashin alkiyama? Qala, sai yace ha ana ya rasulullahi, gani nan. Qala, sai manzon Allah yace to bari ka ji, tashin alkiyama dai ba za a fada maka rana kaza bace, amma ga alama. Fa idza duyyatil amanatu fantaziri sa'a, idan kaga an ci amana, an tozarta amana, to ka saurari tashin alkiyama. Qala, sai mutumin yace kaifa idza'atuha, yaya ne wulakanta amana? Qala, yace idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'a, in har kaga ana daukan mukami ana ba mutanen da basu dace ba, to shikenan sai ka saurari tashin alkiyama. Da duk mutumin da kaga an bashi mukami, an bashi ne a bisa cancanta. Yanzu ba wata cancanta. to yayin da al'amarin shugabanci da jagoranci da mulki da makamantan haka suka zama ana bayarwa ne ba a bisa cancanta ba, to sai al'amari ya watse jama'a. Mun fahimci wannan da kyau ko? To watsewar al'amari to shi yake kawo rikicewar amana, to da zara an ci amana kuma to kiyama ce za ta tashi. Allah madaukakin sarki kiyaye. Hadisin ƙarshe da zan karanta mana a ƙarƙashin wannan wa'azi shine hadisin wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda zai fayyace mana al'amura masu yawa. Wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin littafin shi, yace an Nawas ibn Sam'an, daga Nawas dan Sam'an wani sahabi ne, kala yace zakara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-dajjala zata ghadati, wata rana manzon Allah yayi mana wa'azi da safi game da dajjal mutum ne amma kuma wani mamakin Allah, shi kuma ido ɗaya ne da shi, kuma sama da idan shi an rubuta kafirun, haka aka haife shi. Sannan shi dajjal mutum ne amma yana da'awar shi Allah ne, sannan Allah ya ba shi iko akan zai kewaye duniyan nan gaba ɗaya cikin kwana 40, amma ba zai shiga Makka ba, ba zai shiga Madina ba. Allah ya baiwa dajjal iko zai iya kashe mutum, zai iya rayawa, zai iya zuwa ya shafa kabari ya tayar da mutumin da ke ciki ya lakkana mishi cewa shi Allah ne, sannan ya sake ɗaukar shi. To dajjal fitina ce jama'a. To da Annabi ya wa'azi game da dajjal da safi, fa khaffada fihi wa rafa'a, manzon Allah ya haɓaka al'amarin, ya nuna musu al'amarin dajjal al'amari ne mai girma, sai kuma manzon Allah ya sassauta ya nuna musu amma al'amarin mai sauki ne insha Allah. Hatta zananna wa fi ta'ifatin nakhl, wadannan sahabbai suka ce saboda yadda Annabi ya nuna dajjal ya kusanto, sai da muka zaci ma ko yana kusa da dabinan wasu dabinai dake kusa da masallaci. Falamma ruhuna ilaihi, sahabban suka ce da muka dawo wurin manzon Allah da yamma, arafa zalika fina, sai manzon Allah ya gane yau mun wuni a cikin tsoro da firgici. Fa qala, sai yace ma sha'anuku, lafiya yau kuka wuni cikin damuwa? Kulna ya Rasulullah, muka ce ya manzon Allah, zakarta dajjala ghadatan fa khafatta fihi wa rafa'ata, kai wa'azi yau da safa game da dajjal, ka nuna al'amarin dajjal mai sauki ne, sannan ka nuna kuma al'amarin dajjal yana da matsala. Hatta zanannahu fi ta'ifatin nakhl, har muka zaci cewa dajjal yana gefen ainihin bishiyoyin dabino dake kusa da masallaci. Fa qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ghayra ad-dajjal akhwafuni alaikum, yace wallahi in ba dajjal ba abinda nake ji muku tsoro. Dajjal daga cikin duk fitintunu da za su zo karshen duniya, to dajjal Annabi yace shi yafi jin tsoro. In ya khuruj, Annabi yace in dajjal ya fito, wa ana fikum, ina cikin ku ina da rai, fa ana hajijuhu dunakum, ni zan tsaya in kare muku shi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun ji aikin manya ko? Manzon Allah in dajjal ya zo ya samu yana nan, Annabi yace kowa ya kwanta ya huta, manzon Allah zai magane shi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yakhruju wa laftu fikum, in ko ya fito a halin bana cikin ku, famru'un hajiju nafsihi, to kowa sai ya ta kanshi. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, amma manzon Allah yace Allah shine wakili na akan kowane musulmi, ma'ana Allah ya tsare mini kowane musulmi, wato mu musulmi kayan manzon Allah ne. Shi yasa duk mutumin da ya ci amanar musulmi ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk mutumin da ya lalata musulmi ya lalata wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma. Saboda haka Annabi yace in dajjal ya zo baya nan, to kowa ya ji da kanshi, amma kuma yana roƙon Allah ya kula da dukkanin musulmi. Sai Annabi yace innahu shabbun, shi dajjal saurayi ne, qaf qaf, wanda yake da kai dukunkunanne, ma'ana kanshi duk gasin kanshi ya nannade haka, ainihu tafiya, idan shi kuma guda ɗaya ne,
ka anni ushbihuhu bi Abdul Uzza ibn Qutb, yace kaman ma in kamanta muku shi da Abdul Uzza dan Qutb, ma'ana annabi yana kamanta Dajjal yayi kama da wani mutum da sahabbai suka sani. Faman adrakahu minkum, daga cikin ku duk wanda ya riski Dajjal, falyaqra alayhi fawatiha suratul kahf, to ya karanta mai farkon suratul kahf. Jama'a, daga cikin fa'idar wannan wa'azin shine mu gane cewa kiyama tana nan tahowa, idan kuma ta taho ta afku, to kafin ta afkun nan ga wasu abubuwa da za su faru, waɗannan abubuwa za su zo su tafi da imaninka. Yanzu jama'a, wanda zai same ka yace maka shi Allah ne, in baka yadda ba zai kashe ka, wannan jaraba ne ko ba jaraba ba? Jaraba ne. To amma me maganin shi? Annabi yace ka karanta farkon suratul kahf. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ayoyi goma na suratul kahf in ka karanta wa Dajjal sai ya gure baka wuri. Kun ga wannan ya nuna dole a je makaranta a iya karatun Qur'ani ke. Innahu kharijun khullatan bayna ash-sham wal iraq. Annabi yace Dajjal zai fito tsakanin kasar Sham da kasar Iraki. Fa'asa yaminan wa asa shimalan, zai yi barna dama da hagu. Zai ta sa mutane suna barin addinin musulunci, zai ta maida mutane kafirai. Dajjal. Ya ibadallahi, manzon Allah yace ya ku bayan Allah, fasbutu, ku tabbata akan addinin musulunci. Qulna ya rasulullahi, sai muka ce ya manzon Allah, wama lubfuhu fil ardi, kwana nawa zai yi a duniya? Kala, sai yace 40 yawman, zai kwana 40 yana kewaye duniyan nan, amma yawmun kasanatin, yinin farko tsawon shekara guda, yini na farko daga cikin kwanaki 40 da zai yi, idan rana ta fito da yamma kafin da safe kafin ta fadi da yamma, sai an yi tsawon shekara guda, irin shekara da ake haka in Dajjal ya zo. Wa yawmin ka shahari, sannan wuni guda na biyu kuma kamar tsawon kwana 30, wata guda. Wa yawmin ka juma'a, sannan tsawon yini guda na uku kuma kamar mako guda, kamar juma'a zuwa juma'a. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, sauran kwanaki 37 da zai yi kamar kwanaki na yau da kullun ne. Qulna ya rasulullahi, muka ce ya manzon Allah, fa zalikal yawm alladhi kasana atakfina fihi salatu yawmin, yanzu yini guda da zai zo yayi wanda yini ɗaya zai kai tsawon shekara, salloli biyar da muka saba yi za su isa kenan? Tunda an ce wuni sai an yi tsawon kwanaki 360 tsawon shekara. Qala la, annabi yace a asalla wuni guda ba za ta isa ba a wannan lokaci. Uqduru lahu qadra, sai dai ku rinka gwadawa, ku rinka kwatantawa, domin yanzu salloli biyar muke yi, to in Dajjal ya zo duniya yau, yinin yau rana ba za ta faɗi ba sai an yi tsawon kwanaki 360 da aka saba, kaga ashe wuni guda ba, sallar wuni guda ba za ta isa ba, anan sai dai a rinka kaddarawa. To yanzu lokacin azhar yayi, a fito a la'asar magariba, abu ya zama jaraba, ya zama fitina jama'a. Qulna ya rasulullahi, sai muka ce ya manzon Allah, wa ma isra'uhu fil ardi, yaya saurin shi yake a duniyan nan, yaya gaggawa shi take? Qala, sai yace kal ghais, saurin shi kamar ruwan sama. Istadbaratu rihu, idan iska ta ɗibi ruwan sama, ana cikin ruwan sama sai ka ji iska ta kwashe shi ko? To haka Dajjal yake da sauri. Fa ya'ti ala qaumin fayad'uhum, sai je ya samu mutane ya kiraye su, yace musu shi Allah ne, fayu'minuna bihi, su yi imani da shi, wayastajibuna lahu, su amsa mishi. Fayamuru sama'a fatumtira, sai yace sama ta yi ruwa, sai ta fara ruwa. Kun ga zai dauki rububiyya ta Allah kenan, dan ya ruɗa mutane shine Allah. In suka yadda shine Allah, sai yace bari ku gama, bari in sa sama ta yi ruwa, sai kawai sai yace sama ta yi ruwa, sai ta yi. Wal ardu fatumbitu, sai yace kasa ta fitar da tsirrai, sai ta ci gaba da fitar da tsirrai. Fataruhu alaihim sarihatuhum atwalu ma kanat dura, dabbobin su in suka je kiwo suka dawo, sai su dawo cike da ainihin wato nono. Wa asbaghu duru'an wa amadduhu khawasir, dabbobin su sun koshi sun yi kiba. Dajjal yana rudar su tunda sun yadda shine Allah ya yi musu ruwa, ya fitar da tsirrai, kuma ya sa dabbobin su sun yi kiba. Summa ya'til qaum, sannan yaje ya samu wasu mutane, fayad'uhu, ya kiraye su, fayarduna alaihi qawluhu, sai su ki karban wa'azin shi su ce ba za su yadda shi Allah bane. Fayansarifu anhum, in suka ki sai ya kauye ba su wuri. Fayusbihuna mumliina, amma sai su waye gari, duk dukiyar da suka mallaka gaba daya ta lalace. Kun ga jarabawa.
waɗanda suka yadda da shi su zauna cikin ni'ima, waɗanda suka kafirce mishi kuma su shiga cikin musiba. Laysa bi aydihim shay'un min amwalihim, duk dukiyar da ke hannunsu ta kare. Wa yamurru bil khariba fa yaqulu laha, sai yazo ya wuce gari wanda ya rushe tsohon gari, sai ya umarci wannan gari yace akhriji kunu zaki, duk albarkar da ke karkashin kasa sai ya sa ta fito. Fatatba'uhu kunuzuha ka ya'asi bin nahl, sai duk arzikin da ke karkashin wannan kasa sai ya rinka bin shi kamar yadda kudan zuma yake bin mutum. Summa yad'u rajulan, sai ya kirayi wani mutum, mumtali'an shababan, cikakken saurayi, fayadribuhu bisayfi, sai ya sare shi da takobi, fayaqta'uhu jazlatayn, sai ya raba shi biyu, ramlatal gharb, ma'ana yanzu yana so ya nuna musu shi Allah ne yana kashewa yana rayawa. Ya kirayi saurayin nan ya kashe shi ya raba shi biyu, sai ya watsar da shi, summa yad'uhu, sai ya kiraye shi, fayuqbilu, sai wannan saurayi ya hadu ya tashi, waya tahallal wajhu, ya tawo fuskar shi tana fara'a tana farin ciki. Kun ga ya nuna musu ya kashe ya raya dan ya rude su cewa lallai shi ne Allah. Waya dhahaku, wannan saurayi ya taso yana dariya, fa bainama huwa kazalika, ana cikin wannan hali Dajjal yana talalata mutane yana sa su suna yin ridda. Iz ba'atha Allahu al-Masih ibn Maryam, sai Allah madaukakin sarki ya dawo da Annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam. Fa yanzilu 'inda al-Manarat al-Bayda sharqi Dimashq, sai Annabi Isa sai ya sauka wajen ainihin manara, wata faran manara dake masallacin Baitul Maqdis. Baina baini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini, mala'iku biyu ne za su sako da shi haka, yana saye da fararen tufafi, ya sanya hannayen shi a jikin ainihin fukafukan waɗannan mala'iku. Idza fa'a ra'sahu qatara, zai taho kamar ya fito daga ɗakin wanka, idan ya durƙusar da kanshi sai kanshi ya rinka dagan ruwa. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanin kallu'ulu, idan kuma ya tsaya kanshi ainihin ya tsaya da kanshi sai kan ya rinka kyalli kamar ainihin diamond, kamar lu'ulu. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata, idan Annabi Isa ya zo duniya duk inda wani kafiri ya ji kanshin Annabi Isa sai fadi ya mutu. Allahumma, sai kafirin da ke shirye da yayi imani da Annabi Isa, saboda Qur'ani ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minuna bihi qabla mauti, duk wani Kirista ko ba Yahude zai dawo yadda da Annabi Isa cewa bawan Allah ne, manzon Allah ba dan Allah ba. To duk wanda ke shirye da yayi imani sai Allah ya mai dacewa yayi imani, wanda duk ba shi da shirin yayi imani fa, da zara Annabi Isa ya sauka duk inda kanshin Annabi Isa ya buga kafiri ya shaka sai ya fadi ya mutu. Wa nafsuhu yantahi haythu tarafuhu, kuma numfashin Annabi Isa yana tikewa ne idda idan shi ya gani, in ya numfashi duk idda idan shi ya gani zai kai wuri, duk idda wani kafiri yake zai mutu. Fa yatlubuhu hatta yudrikahu, Annabi Isa sai ya fara neman Dajjal har sai ya je ya same shi bi babul luddi, a babul luddi, wata kofa ce daga kofofin garin Dimashq, kasance inda yanzu ake ta fada da Yahuda da Musulmi. Thumma yati Isa ibn Maryam qaum, in Annabi Isa ya je ya samu ainihin wato Dajjal, zai je ya kashe su, zai je ya kashe Dajjal. Idan ya kashe Dajjal sai Annabi Isa sai ya je ya samu wasu mutane, asamahumullahu minhu, Allah ya tsare su daga sharrin ainihin Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bi darajatihim fil janna, wasu mutane ne Allah ya kebe su a garin su ko a ƙauyen su ko a anguwar su, Annabi Isa sai ya je ya same su ya rinka shafa fuskokin su, yana sa musu albarka kuma yana faɗa musu matsayin kowa a aljanna. Kun ga wannan daraja ce. Fa bainama huwa kadhalika iz awha Allahu ila Isa alayhi salamu, ana cikin haka kuma sai Allah ya wa Annabi Isa wahayi cewa inni akhrajtu ibadalli la yadani li ahadin bi qitalihim fa harriz ibadi ila at-tur, sai Allah ya gaya wa Annabi Isa akwai wasu bayin Allah da Allah madaukakin sarki ya tsare su, dan haka Annabi Isa ya je ya fitar da su daga inda suke zuwa ga ainihin dutsen Tur Sinin. Wa yab'athu Allahu Ya'juj wa Ma'juj, an gama da fitinar Dajjal kamar an zauna lafiya ko, sai kuma wata fitinar ta taso, ita ce ta Ya'juj wa Ma'juj, haka Annabi ya ce idan kiyama ta zo bala'in yau daban na gobe daban na jibi daban na gata daban yanzu an gama da dajjal ana murna an zauna lafiya sai ga ya ajuju wa ma ajuju wa hum min kulli hadabin yansiluna su kuma ta kowane lungu kawai ganin su ake suna bullowa fayamurru awailuhum ala buhayratin tabariya sai ainihin ayarin farko na ya ajuju wa ma ajuju sai su zo su wuce wani teku wani tafki na garin tabariya fayashrabuna ma fiha sai su shanye ruwan gaba daya ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما سيكون هناك كارشان سو يأجوج وماجوج أي كوداء أكوي رواء وانن كوجين معنى انقوانس سنشن يكينا ويحسر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من مئة دينار لأحدكم اليوم أولا لوكتي النبي عيسى da shi da jama'an musulmi za su shiga cikin kunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuncin da a wannan lokaci kai guda na saniya ya fi dinare 100 da ake da shi a yau a lokacin ba kuɗi ba abinci Allah madaukakin sarki zai saka su annabi Isa a wani irin hali na jarabawa fayarghabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu fayursulullahu alaihimun naghafa fi riqabihim a lokacin idan tsanani ya yawa annabi Isa da shi da jama'a shi sai su roki Allah suna roƙon Allah sai Allah madaukakin sarki ya aiko da wasu irin kwari sai su zo su fitini ya juju wa majuju a wuyansu fayusbihuna farsa ka mauti nafsin wahida sai a waye gari di ya juju wa majuju sun mutu annabi Isa idda ya ja mutane suka je can suka koye da zarar sun samu labarin ya ajuju wa ma'ajuju sun mutu thumma yahbitu nabiyullahi isa alayhi salamu wa ashabuhu ila al-ard sai annabi isa da shi da jama'a sai su fito fala yajiduna fil ard mawdi'a shibrin illa mala'ahu zahamuhum wa natnuhum yanzu kuma an kashe ya ajuju wa ma'ajuju ana murna ko sai kuma wata jarabawa ita ce idda zaka dora kafarka ma babu a duniyan nan ko ina kuma gawar ya ajuju wa ma'ajuju ce wannan kuma kaji wata jaraba ga doyi ga wari ga moshi fayarghabu nabiyullahi isa alayhi salamu sai annabin allah annabi isa ya sake yin addu'a wa ashabu ila allah suroki allah fayursulullahu tayran sai allah ya turo su manyan tsuntsaye ka anaqil buhti masu dogon wuya kamar jimina fatahmiluhum fatatrahuhum haythu sha allah sai su ringa tsuntsince gawawakin ya ajuju wa ma'ajuju suna jefarwa idda allah ya so thumma yursulullahu mataran sai Allah ya sako ruwa kuma wanda za a wanke duniya daga kazantar ya ajuju wa ma'ajuji la yukinnu minhu baytu madarin wala wabar duk inda gida yake rufi na kasa ko na ciyawa ba zai kare ba sai ruwan sama ya shiga saboda ana so a tsarkake duniya a wannan lokaci fayaghsilu al-arda sai ainihin Allah ya wanke duniya hatta yatruka haka zalqa har sai Allah ya maida ita kazalqa kamar ainihin glass sai an wanke duniya fas thumma yuqalu lil ardi sanan sai a ce ambiti samarataki kasa ki fitar da albarkatun dake cikin ki waruddi barakataki sanan albarkar dake cikin ki dawo fa yawma idhin ta'kulu al isabatu min ar rumana a wannan lokaci in kasa ta dawo da albarkacinta kwallon ruman daya kamar girman mangoro sai mutanen gida daya su ci su koshi saboda albarka ta dawo wa duniya ko jama'a mun gano wannan da kyau ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace wayastazilluna biqahfiha wayubariku fil risli hatta anna al-liqha min al-ibli la takfal fi'am min an-nasi wal-liqha min al-baqri la takfal kabila min an-nasi wal-liqha min al-ghanami la takfal fakhd min an-nasi idan albarka ta kai albarka a wannan lokaci akuya daya za ta iya shayar da mutanen gida guda saniya ɗaya za ta iya shayar da al'umma raƙuma ɗaya za ta iya shayar da gari guda saboda albarka ta sauka a wannan lokaci fa bainama hum kadhalika iz ba'atha Allahu rihan tayyiba wa ana nan a wannan lokaci kuma sai Allah ya turo wata iska mai daɗi fa ta'khuduhum hatta abatihim wannan iska za ta rinka shigar jikin mutane har cikin hammata فتقبض روح كل مؤمن ومسلم duk inda musulmi yake ko mu'mini in ya shaki wannan iska sai ya fadi ya mutu duk inda musulmi ya shaki wannan iska sai ya fadi ya mutu waya buqa shirarun nas sai ya zama duniya sai a shirarai kawai mashaya giya mazinata masu liwadi barayi yan fashi azzalumai su kadai za su rage a duniya yataharajuna fiha taharujal humuri manzo Allah yace za su rinka jima'i kamar yadda jaki yake saduwa da jaka a waje za su rinka jima'i babu suturtawa fa alaihim taqumu sa'a annabi yace to akan waɗannan tashin duniya zai faru jama'a kun ji karshen wannan hadisi yanzu jama'a zaka so ka zama daga cikin ashararan halitta ba zaka so ba me yasa ba zaka gyaru tun yanzu ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to jama'a wannan shine ainihin abinda wa'azina na yau yake dauke da shi na so ne in fadakar da mu fadakarwa takaitaccen lokaci domin al'amari in ya kai girma ba a son tsawaitawa wajen jawabi al'amarin kiyama al'amari ne wanda dukkan musulmi ya yi imani da zai faru to amma abinda yake faruwa in kaga ayyukan mutane a yau zaka dauka sun manta za a yi tashin kiyama al-imam Hassan al-Basri ya ga wani saurayi yana hira yana dariya har yana buga kafa Hassan al-Basri ya ce kai saurayi zo nan ka ketara siradi ne yace a'a yace amma haka kake dariya haka siradi jama'a annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar al-qiyama za a kawo siradi a buga shi akan wutar jahannama rami ce a cikin ta akwai mala'iku mala'ikun nan kowa yana rike da kugiya sai a kawo siradi sai a sa siradi kuma annabi yace kamar silin gashi yake ba gada ce irin gada jimeta din nan ba fa balle ka ce za ku wuce kuna turereniya silin gashi ne haka kasa kuma wutar jahannama ce annabi yace wani mutumin in Allah ya mai arziki ana dora shi akan gefen siradin sai dai gan shi a kofar aljanna yana tambaya ina siradin yake ce shiga aljanna Allah ya rufa maka asiri me zaka tsaya bincike wani in yazo annabi yace yana tafiya mala'iku suna kartashi da kugiya irin wannan ne yana addu'a rabbana atimim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu Allah ka wani zai zo kan siradi yana haske saboda annabi ya ce ranar kiyama musulmi za su tashi suna hasken goshi da hannaye da kafafuwa saboda me saboda alwala to wani in ya zama alwalar da sallar ba dan Allah bane amma Allah ba zai wulakanta alwalar ba sai ya tashi ranar kiyama da hasken sai ya hau siradin yana zuwa tsakiya sai hasken ya mutu sai ya koma yana cewa to ina hasken ne sai ya ce to ilarji'u wara'akum faltamisu nura koma baya ka nemo haske in ya koma baya kuma sai ya samu an kafa wata kofa ba damar gaba ba damar baya sai kasa kasa kuma wutar jahannama ce abu na farko kenan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gargadi mutane game da cin amana da kuma yanke zumunci annabi ya ce za a kawo amana a ajiye gefe a kawo sadar da zumunci a ajiye a gefen siradi sai a ce zo ka ketara siradi idan ka taba cin amana ana aje ka gefen siradi sai kafaka ta zame sai kai wutar jahannama idan ka taba yanke zumunci kana taka siradi sai kafaka ta goce to jama'a yanzu Allah ya kama wani zamani ne na cin amana ci amana dukiya a ci amana ƴaƴa a ci komai yanzu amana shi ake ci yanzu kwanaki ina da maturu ne musu wa'azi aka bada labarin wata irin cin amana ta ƙarshe jama'a aboki ne da aboki amini da amini kamar uwa ɗaya uba ɗaya duk abin da wannan yake ciki wannan ya sani in ya je kasuwa ya kasuwanci ya samu kuɗi sai ya zo ya zauna wurin abokin ya kirga shi kuma wannan ashe abokin nashi ashe yana da yara waɗanda ƴan fashi ne barayi ne dare na yi kawai sai ya turo su su zo wurin wannan aminin nashi su kwace dukiya to ran nan dai da ya ga kuɗi sun kai kuɗi shi da kanshi ya zo tare da yaran nashi wannan mai kuɗi yasa bindiga ya harbi ɗaya daga cikin barayin, ashe abokin nan nashi ne ya harba, amma ya lallaba ya lallaba ya dangela haka suka gudu da shi. Gari na wayewa sai gashi ya dawo yace ai jiya ƴan fashi ne suka tare su a hanya, amma gashi ƴan fashi sun harbe shi. Ku ji wannan cin amana, shi abokin nan shi ya dauke shi ya kai shi asibiti yayi ta jiya shi har ya warke, amma wallahi bai gaji ba, sai da ya sake zuwa ya sake turo mishi wasu barayi. To sa'ad da dubu ta cika aka kama shi, da yazo yana fadin abubuwan da yayi, shine yake bada labarin wannan, shine yake roƙon waya yafe mishi. Shi wannan aminin yana kuka yana cewa ba komai, na yafe maka duniya da lahira. Da aka je aka kashe shi, shi ya dauki matan da ƴaƴan ya rungume su kuma ya rike su. To jama'a, irin wannan zamanin fa muke rayuwa yanzu, zamanin da ake dukiya da cin amana. Ka amince da mutum, mutum ya ci amanar ka. Yanzu fa ta kaima wani nau'in cin amana da muka gano ba da dadewa ba, da ake a garuruka manya-manya da mutane da basu da imani da Allah ya kai wurare irin su Abuja, Port Harcourt, Lagos. Wai sai aboki ya ce wa abokin shi, ka kawo ƴaƴanka ƴan mata gidana su yi hutu. In ya kawo ƴaƴan lokacin hutu, sai biya na neman ƴaƴan abokin shi ƴan mata. Ku ji wannan jarabawa jama'a, ku ji wannan bala'i jama'a, wannan duk cin amana ne. Sannan yanke zumunci jama'a, yanzu zamani ya kai, yanzu sadar da zumunci to sai wane da wane. In kaga an sadar da zumuncin ka, kana da kuɗi ne. In kaga yau an zo wurin ka, kana da abin bayarwa ne. In baka da abin bayarwa, ko in ma an ce wane ba dan uwanka bane, sai ce a gari ɗaya muka fito, nan ko uwa ɗaya uba ɗaya ne, saboda kadai baka da kuɗi. Annabi yace inna li kulli ummatin fitnatun, kowace al'umma tana da fitina. Wa inna fitnata ummati al-mal, yace ni fitinar al'ummata shine dukiya. Mu kuma bala'in da ke cikin wannan al'umma shine dukiya. A yau in kana da kuɗi kai ne mutum, in baka da kuɗi ko ka fi kowa tsoron Allah, mutane ba su damu da kai ba. Jama'a, ina za mu kai kanmu? Ina ma'anar sallar da muke? Ina ma'anar azumin da muke? Ina ma'anar kalmar shahada? Ina ma'anar karatun Alkur'ani? Nasiha ta ƙarshe, irin maganar da ne mana kwanaki jama'a. Jama'a, karatun Alkur'ani, al'umma yanzu sun ƙauracewa karatun Kur'ani yanzu. Abin da yasa mutane ba sa ganin mutumin da yake karatun Alkur'ani yau yana da motoci, yana da gidaje, yana da dukiya, saboda haka ba wanda yake sha'awar karatun Kur'ani. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Ƙauracewa Alkur'ani bala'i ne jama'a. Ina tabbatar mana da cewa wallahi mu zargi manya-manyan matsalolin da muke ciki ƙauracewa Alkur'ani ne. Don a yau da za ka buɗe Alkur'ani ka karanta, za ka ji zuciyarka ta yi haske. Da za ka karanta Kur'ani ka roƙi Allah, za ka ga buƙatar ka ta biya. Amma yau an watsar da Alkur'ani, an kama wasu abubuwa daban. Yau da mutum zai zo wurin malami ya ce malam ina da buƙata, malam ya ce za a karanta Kur'ani a roƙi Allah, sai mutum ya ga a shi ba wannan yake so. Shi so yake ji an ce za a samo jirajirai, za a samo baƙaƙen karnuka, sai ce yawa za a yi aiki ke. Tsafi yake so ya ji za a yi tsafi, ya ji za a yi tsafi, amma ya ji an ce za a karanta Kur'ani ba zai sake dawowa ba. Mutane kafircin su ya kai ga haka yau. To jama'ar musulmi, mu ji tsoron Allah. Magana ta gaba, maganar tarbiyyar ƴaƴa jama'a. Idan ƴaƴa suka lalace, al'umma ta lalace. Domin ƴaƴan nan cikinsu za a samu dattawa nan gaba, cikinsu za a fitar da malamai da limamai, cikinsu za a fitar da masu shugabancin jama'a. Wannan shi yasa Yahudawa suka ba da muhimmanci wajen lalata tarbiyyar ƴaƴan musulmi. Yanzu abun mamaki, yau a cikin garin Makka za ka je ka ga matasa an kira sallah a Ka'aba, ba za su je su yi sallah ba. Ka je kofar masallacin Annabi, sai ka ga an buɗe shaguna ana siyar da kaya irin na Turawa. Yau yara lalata tarbiyyarsu ake. Irin hotunan nan na yaran Amerika, za ka je Madina ka ga yaro ya nannaɗe, ya je ya manna a ɗakin shi. ya fi sha'awar waɗannan fiye da manyan limamai ga su a Ka'aba suna karatun Qur'ani. Turawa suna yaƙar mu, Yahudawa ba su kyale mu ba ko ta ina. To gaskiya saboda Allah akwai buƙatar jama'a a tsaya ai wani tsari wanda za a tabbatar da an tsare imani da tarbiyyar ƴaƴanmu. Allah ya saka wa iyayenmu da alheri, kuma Allah ya ji kansu, domin duk inda ake sun yi a zamanin da abokin babanka in ka gani kaga babanka zai faɗa maka kaji, amma yanzu ya zama kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Babanka kake tsoro shi ma akan kai wata gargara da zai gaya maka ka kiji. Me yasa? Saboda an bar yara kara zube. To daga cikin abubuwan da ke lalata tarbiyya jama'a akwai irin kallon fim din nan da ake yi. Na fara yin wannan magana wancan lokaci. Kallon fim din nan da ake yana lalata tarbiyyar yara. Ku ga yara sun zauna zungur, ba abin da suke kallo sai fim tun daga safiya har maraice. Ba za su yi noma ba, ba za su yi kasuwanci ba, ba za su yi karatu ba, ba za su yi komai ba. Me suke yi? Suna kallon fim. Kallon fim din nan da can shekaru 30-40 fim din India ake kallo. Yanzu fim ya taho ya taho ya taho, yanzu an juye. ƴaƴan kanawa ga su nan suna yin fim na India da Hausa. Yanzu kwanaki na zo wucewa da mota wajen sinima din can da ake cewa Lamido sinima. Daga mutane sun yi dandazo da rana, nace lafiya, aka ce wai ƴan drama ne suka zo. Suwance 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 daga Kano. Waɗannan ake sha'awa yanzu su lalata tarbiyyar ƴaƴa, su lalata tarbiyyar matan aure, kuma kawai an sa ido. Baya cikin al'adar mu ta musulmi jama'a samari da ƴan mata zo suna rawa suna kama hannun juna kamar indiyoyi. Wannan ba al'adar bace ta musulunci. Yanzu abin da ake koya wa yara kenan. Yara sun bar karatun Qur'ani an koma wannan. To gaskiya ina mai farin ciki maganganun nan da nake yi, alhamdulillahi muna zaune tare da masu gari suna sauraron mu. Gaskiya muna fatar a taimaka a ɗauki wani mataki, amma tarbiyyar ƴaƴanmu tana lalacewa, yaranmu suna lalacewa. A ƙasar Zazzau, lokacin sarkin Zazzau Jafaru, wallahi aka ce idan namiji da mace, ba mata da miji ba, suka jera, sarkin Zazzau Jafaru bulala goma zai sa aiwa wannan yaro. Ga ɗan shi nan kuna ji shi ne yariman Zazzau yanzu, Alhaji Munir Jafaru. To lokacin sarkin Zazzau Jafaru namiji da mace in suka jera, ba miji da mata ba, bulala za a kama a yi musu bulala goma goma. Amma yanzu fa a idan ku yanzu dattawa kuna zaune, sai ku ga ɗan musulmi ya kai hannu ya rungumi nonon yarinya, baya jin kunya, baya jin kunya. To wannan nan gaba shi fa ba a tsaye takara, yaushe zai je majalisa ya zama mutumin kirki? Ba su ne irin wannan za a ce miliyan 50 cin hanci ba, yau har kwakwalwa ba sai su cinye ba, wannan ba hanci, har kwakwalwa cinya za su cin, za su cinye. Eh jama'a, to gaskiya a ɗauki mataki a kan wannan. Amma daga cikin shawarwari fa, daga cikin shawarwari da aka bayar, wata baiwar Allah ta rubuto takadda wa'azincin da muka yi cewa akwai buƙatar a samu makaranta ta Islamiyya. Mata su rinƙa karatu, maza su rinƙa karatu, yara su rinƙa karatu. Domin in babu makaranta da za a je, ita take kawo wani shashancin. Yanzu ɗazu an sa matar wani abokina a tashar NTA Abuja tana karatun Qur'ani, wallahi in kuka gani sai gabanka ya faɗi. Malama ce ta haddace Qur'ani, tana karatun Qur'ani, in ba dan an saka hotonta ba sai ka ce Balarabiya ce. To yanzu wannan ba ta tsaya kallon wannan shirme? Ba za ta tsaya ba, saboda akwai makaranta. To akwai buƙatar a samar da makaranta da za ta yi maganin waɗannan abubuwa. Allah maɗaukakin sarki ya sa mana albarka. Ina so in dakata a nan saboda tambayoyi da za mu amsa insha Allah ta'ala, amma da sharaɗi. Don Allah a yi mana tambayoyi akan abin da muka karantar, ko kuma tambayoyi masu ma'ana. Bahaushe ya ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. a zauna lafiya ya fuka zama dan sarki dan ba zaman lafiya sarauta na yiwa to babu abin da yafi zaman lafiya a duniya kuma wallahi wannan maganar ba za ku gane muhimmancin ta ba sai in ka taba zuwa kasar Falastini ko kuma Iraki a yanzu yanzu Iraki da wanda ke masallaci da wanda ke coci da wanda ke gida da wanda ke asibiti kowa cikin fargaba yake haka ne ko ba haka ba yanzu akwai dadin rayuwa a Iraki kenan babu yanzu Falastini akwai dadin rayuwa babu mu gode wa Allah wannan zaman lafiyar da muke ciki baiwa ce Allah ya mana ya zame mu zaunar da kanmu mu ci gaba da zama lafiyar nan wallahi ya fi komai muhimmanci shi yasa na kawo waccan karin magana Bahaushe yace zama lafiya yafi zama dan sarki to don Allah ayi tambayoyin da don Allah babu tsogala a ciki ayi tambayoyin da babu fitina a ciki amma ina fatar mai karanta tambayoyin yayi kokarin tacewa duk tambayar da ya fahimci akwai tsogala ciki to don Allah aje ta gefe guda kuma kai da zakai tambaya don Allah ka ji tsoron Allah ka kai mana tambayar fitina waɗannan su ne bayanan da zan yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya sa ka alkhairi Allah ya sa ka alkhairi ya wato bismillah
mana matan da mana aure daga wurin Tanzania amma da
wurin to wannan kam dai ina jin ai an yi maganar nan wancan lokaci wato samar da makaranta abu ne mai sauki amma yana da wahala domin samar da idda za a yi karatu din wani aiki ne samar da malaman da za su karantar sannan ya za a iya biyan su kun ga waɗannan abubuwan su ne matsalolin makaranta idda za a zauna a yi karatun waɗanda za su karantar yadda za a yi a biya su domin galibi ɗabi'un mutane in aka buɗe makaranta in aka ce naira 20-20 ko watan yayi wani ba zai biya ba to kuma malamin da zai karanta din ne yana bukata a dan tallafa mai da wani abu to ni abin nake fata alhamdulillahi tunda dai ga manya ga su mai jimilla ga su Jauro da sauran manyan gari to dai a dauki mataki kam alhamdulillahi yana da muhimmanci a karantar da mutane su san addinin su to amma kuma dole a tsaya a dubi waɗannan abubuwa domin ba so ake a kafa makarantar nan kwana biyu ta watsi ba ina fatar an gane to Allah ya taimaka don haka mun dai ji kukan mai kuka kuma mun isar ga inda ya kamata insha Allah na'am
amma ne shi ne wata mata ce ta aika a kan cewa menene hukuncin miji da ke cewa matarsa zama suke a gida a gida na ba zama na ke yi ba
to miji ya ce wa mata aure zaman kanki kike ba zama na ba shikenan ba aure kenan ku ya sake ta kenan domin ina duk mata aure ba tana zaman mijinta bane to ya ce ba zaman shi take ba zaman kanta ta tafi kenan za ta iya yadda abin da take so ma'ana yayi saki kenan saboda haka lallai ne ya fito yayi bayani in yana nufin ba saki bane to ya janye wannan kalma amma in ya bar kalmar a haka to kalmar saki ce wannan eh Allah ya kiyaye na'am
tambaya na ku shi ne wani abu ce wa a ga gaba samadan shi ya halatta ne ne hukuncin buga gol a masallaci da kuma yake ana iya yin sallah sana da niyyar Allah ya ba da wani ladan sallah
to wannan dai buga ball da ake ai kai ma ba sai an tambaye ka ba sai ka tambaya ba buga ball da ake kan ai in ka duba aiki ne na shedanci a wannan zamani dan domin daga jiran wando ake bugawa ana bugawa ana zage-zage ana ihu ana bala'i ana kyakkyakkyakke misali sannan lokacin sallah ya ana tsayawa ba tsayawa ga bayyana tsiraici har in har za a ce a kyala mutane su buga ball fa sharuɗan da malamai suka kawo mutanen yanzu ba sa iya cika su shine ya zama za a yi ne da nufin motsa jiki to motsa jiki ko ka tashi kai raka'a 10 da daddare mana ai ka gama yin motsa jiki ko kuwa motsa jiki ka karanta daga alamtar kaifa zuwa nasi karanta kai shafa'i da witri ka motsa jiki ba ka buƙatar sai ka yi kwallo amma abin da suka ce sai in ya zama da nufin motsa jiki ya zama za a sa dogayen wanduna ne, sannan babu zage-zage ko maganganun banza a ciki, kuma ya zama ba za a tozartar da sallah ba. Wannan haka malam Abubakar Jabir ya kawo a cikin littafin shi mai suna Minhajul Muslim, Abubakar Jabir Al-Jazairi. Yo, amma yanzu mutane suna iya kula da wannan ka'ida? Ba a kula da wannan ka'idar, kuma yanzu kwallon mata zama wani irin bala'i da kasuwanci ake da ita. Mutum zai sa dish yanzu ya tara matasa yana karban naira 20 naira 50 a kulle su ba magana sallah ma kawai, ana ta hayaniya a ciki. Madrid ta ci da kaza, Zidane ya buga kaza, wani duk abin da suke kara rayuwa suke. Allah ya kiyaye. Na'am.
Ke ta tambaya ta ce.
To,
shi ma dai da tambaya, amma roƙo ne wata rafa da wannan ke ya san cewa assalamu alaikum ya Sheikh.
Wa alaikum
assalam. Ina ni da roƙo na gare ka, ina da damuwa na shin lafiya. Ina so ka tsaya kan kai addu'a Allah ya yi. Amin.
Insha Allah. To, ban amsa wata tambaya can ta biyu ba, da wani ya ce ana iya sallar nafila da nufin a roƙi Allah ya biya bukata sosai kuwa. Kana iya sallar nafila, ba ma nafila ba, nafilfili ma. Ka tashi kai ta salloli da daddare, ka karanta alkur'ani, ka yi zikirori. Gashi nan Allah ya ce kanu qalilan minal layli ma yahja'una. Bayan Allah bacci kaɗan suke yi da daddare. Wa bil ashari hum yastaghfiruna, idan asuba ta yi kuma sai su tashi suna ta istighfari. Babu laifi kai sallolin nafilfili ka roki Allah ya biya maka wasu bukatu. Wannan baiwa Allah da ke fama da larurar rashin lafiya, mu ne mata addu'a Allah ya bata lafiya. Allah ya warkar da ke. Allah ya baki sauki. Allah ya kiyaye. Na'am. To su kenan tambayoyin ko? To alhamdulillah waɗannan su ne iyakar tambayoyin jama'a. Sai dai ko akwai tambayoyin baki? Na'am.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum
assalam.
Na'am.
Kare ba dan yanzu magana matan nan.
Eh.
In ku iya ji wannan bayanin da kai, ko bai rumata ki ba.
Na'am.
Kana yi barmata gidansa?
Eh, to abin da ya kamata kenan kam, tunda ya ce zaman kanta take yi.
Na'am.
To zaman kanta take, ba zaman shi take ba, ka duba maganar nan fa da kyau ba. Wannan kalmar ba ita ce kalmar da ake gaya matan zamani ba, yanzu a ce mai zaman kanta. Mai zaman kanta ai tana abin da ta so ne. Ya kamata mazaje su rinka mutunta aure, ba kowace kalma ta fito zaka yaba wa matarka ba. Na daga cikin wasiyar da manzon Allah ya yi, manzon Allah ya yi mana wasiya game da matan aure. Ya ce ku tuna da kalmar Allah suka halatta gare ku. Matarka din nan siyanta kai? Ba siyanta kai ba, nawa ka bayar da sadaki? Kai ka san ba dan aure ba, me zai halatta maka ita haka? To bai kamata a rinka wulakanta matan aure ba. Wanda duk ya wulakanta aure ya wulakanta sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kuma Allah ba zai kyale shi ba. Allah ya kiyaye. Na'am. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Na'am. Sai ne mai yafewa wurin mai kaya, amma kai ce zai yi shiru domin da kunyar lahira gwamma ta duniya. Sai je ya same shi, ranka ya dade, to wallahi dai naira 500 din kadin da ta faduwa ni ne na dafita. To amma yanzu wallahi babu hali, don Allah a yafe mini. Ya fi sauki haka wallahi, da wahala amma ya fi sauki. Eh, Allah ya fi asiri. Wa alaikum salaam wa
rahmatullah.
Sai ƙara gaba. A sahu ana so a haɗa sahu ne, saboda annabi ya ce ku rinƙa haɗa sahunku, saboda shaiɗanu suna shiga tsakankanin sahu suna haɗa musulmi gaba. Yanzu yadda musulmi muke ɗin nan yanzu haka, siddan sai ga musulmi ne baya ƙaunar musulmi. In ka ce dan Allah mai wane maka ba ka san shi, sai ce shi ma bai sani ba. Haɗa sahu yana toshe kafofin da shaiɗanu za su zo su haɗa fitina tsakaninmu. Shi yasa ba daidai ba ne a matsa kusa da kai, kai kuma ka janye. An haka matso sai kai ma ka matsa. An ce fa sahabbai suna haɗa kafaɗinsu har rigunansu nan suna cinyewa, saboda yadda suke haɗuwa haka. Saboda haka aiki ne mai kyau a haɗa sahu da kafaɗu, insha Allah. To Allah ya taimaka. Na, wa alaikum salaam. Na.
Ina fahimtar cewa mutum yana nufin
a haka yake tambaya a yi sallah Allah ya kai wa wani lada a ba a yi wa wani ibada a yi sadaka ce akan iya yin wani ya samu ladan daban ko kuma da ya zauna ya karanta alqur'ani yanzu ya ce ya sadaukar ma iyayen shi ladan wannan ya halatta saboda da daga cikin ayyukan iyaye ne
amma ba wani ba
sai iyaye amma sallah wani ba zai wani sallah ba mutum yayin sallah ya ce to akai ladan wurin wani a ba zai ba insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa
barakatuh
na'am zuwa wannan lokacin ba kwarai da gaske wannan tambayar shi tana da muhimmanci mutum zai iya addu'a Allah kada ya kai shi wannan lokacin saboda annabi ya ce lokaci zai zo da mutum zai ga kabari ya tabirgima a kai yana roƙon Allah ya sa ma ina shi ne a ciki ai in mutum ya rayu ya kai wannan lokacin musiba ce jama'a ai ba wanda zai fata kun maka yi fata Allah ya sa kafin lokacin nan baka da rai ina fatar mun gane kuma kun ga daga cikin alamomin tashin alkiyaman nan akwai wata musiba da take faruwa yanzu ita ce ƴaƴa da suke rena iyayensu yana daga cikin alamomin tashin alkiyama shine za a yi ta haihuwa ƴaƴa suna rena iyayensu shine daga cikin ma'anar wa anta lidal amatu rabbataha baiwa ta haifi uwar gijiyarta sai ga gammace ta haifi ƴa wai ƴar tunda ta yi boko shikenan ita uwar ita za ta zauna ce ta wahalhalu ita kuma ƴar tana kwance an yi magana sai a ce to ita ta yi boko kwance a ɗaki ta zama uwar gida kuma ita ce ƴa Allah ya kiyaye wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaji wani bashin ne kuma yake faida yanzu to da mai tambayar nanan sai bude baki yayi shi yanzu wannan abin da yake cewa kuma mutum zai iya roƙo zai iya sallah da nufin ya roki Allah wata bukata sannan kuma ya samu lada sosai kuwa zaka iya yin sadaka da nufin Allah ya sa takardinka da ka kai a dauke ka aiki kaga yanzu sadaka ka ta wata bukata ce amma kuma kana da lada na sadaka duk abin da kai na ibada ta musulunci ko da kai da wata manufa daban tunda ibada ce sai kuma ka samu lada ai kwarai da gaske Allah ya taimaka to saboda ba mu san a tsawaita da yawa jama'a saboda wasu sun taho daga nesa saboda tafiya za mu saurara anan bari mu roki liman ya cika mana da addu'a insha Allah akar wa kallahu wa alaikum salam insha Allah to insha Allah
الحمد لله تقبل الله منك